من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بياك إخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مولى ساكة دعاء وانا مسلاة ميتار البركة مسلاة عثمان ابن عفان لكي ننقدن كيا وانا يمتشينا السفر في الله دي يو بيوغ وطن سفر هجر ما إكي صلى الله عليه وآله وسلم دبو ليلة لحدود التلاتين لبقوي وانا كما إكي ديدي لشاهدوغ وطن شادية ميلادية تدبو بيد شادير a wannan majalisi na mako wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna At-Tajrid As-Sarih li Ahadith Al-Jami' As-Sahih wallafar Zainuddin Ahmad ibn Abd Al-Latif ibn Ahmad ibn Abd Al-Latif Al-Zabidi rahimahullahu ta'ala. Wannan kuma shine darasinmu na 168. Muna nan a cikin hadisin Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu wanda yake cewa أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمال من البحرين. أنزو النبي صلى الله عليه وآله وسلم دوت دوكيا دجا البحرين. فقال أكنكم من البحرين، فقال في المسجد يتي أمثلاتي. وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شين ما في يوم دوكيا دعك كاوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الصلاة سيما زن الله صلى الله عليه وآله وسلم يفت سلة ولم يلتفت إليه بيوي ويا تكون دوكيا با. فلما قضى الصلاة يعني يكمل سلة جاء سيزو فجلس إليه يزون يبدو دوكيا، فما كان يرى أحدا إلا أعطاه. Duk sanda ya ga mutum wato zai bashi daga cikin wannan dukiya. Iz ja'ahu al-Abbas, ana tsakar haka sai Abbas baffansa ya zo masa. Faqala ya Rasulullah a'tini fa inni fadaitu nafsi wa fadaitu aqilan, yace ya Rasulullah ka bani ni ma domin ni na fanshi kaina ni na fanshi aqil فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ سيما زال الله صلى الله عليه وسلم يبي فحتى في ثوبه يئيبا يكم فتا أتكنت هوزا ثم ذهب يقله فلم يستطع سنة يتفي ينقل زيد أوكا أما يكاسا فقال يا رسول الله أمر بعضهم يرفعه علي سيئتي يا رسول الله كأمرتي ولدك تكن سهبي يدورانو قال من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي لا بزينبا قال فارفعه أنت علي يتي توكيك أورامو قال لا يتي بزينبا فنثر منه سيريجي وانا أبنك تكن دوكير ثم احتمله سنن يدوكا فألقاه على كاهله يدورا أكم باينسا ثم طلق سنن يتفي فما زال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتبعه بصرا من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم بيقشي بينا بن سنكله حتى خفي علينا هل سيد مكدين غنيش إن جانس عجبا من حرسه من ذوينا ميماماك ودينسا فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم من ذن الله صلى الله عليه وسلم بيبروا ننغليبا هل سيد يكتنشباق درهم داء wannan hadisi kamar yadda muka faɗa a wancan darasin muka fara karatunsa cewa wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi a gurare daban-daban Imam al-Baihaqi ya fitar da shi shi ma a wajaje daban-daban wannan tace dukiya ta farko da aka fara kawo Annabi sallallahu alaihi wa sallam ta haraji wato ita ce dukiyar haraji ta farko da aka kawo Annabi sallallahu alaihi wa sallama a Madina kuma kamar yadda yazo a wasu riwayoyin adadin ta 100,000 wato dirhami 100,000 ne dirhami 100,000 ne al-Ala ibn al-Hadrami wanda shine Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nada shi a matsayin mai kula da al-Bahrain yayin da aka yi sulhu tsakanin shi da su al-Bahrain mun ce shine yankin da yake yanzu gabashin Saudiya wanda ya hada da garin Al-Qatif da Al-Ahsa da Bisha da wasu garuruwa da suke nan sannan kuma ya zarce har kasar da ake kira Al-Bahrain a yanzu wanda yake iyaka da wanda ya dangane da Basra da kuma dangane da garin Oman Basra ta fuskar arewa Oman kuma ta fuskar kudu wannan shi ake kira Al-Bahrain a da a wannan lokaci majusawa ne a garin majusawa ne a garbi da haka lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sulhu da su aka karbi jizya daga wajen su aka turo Abu Ubaida ibn al-Jarrah kamar yadda Bukhari ya rawaito a cikin Kitab al-Maghazi ya turo Abu Ubaida ibn al-Jarrah shi ya kawo wannan dukiya to shi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito sallah ya ga dukiyar amma bai tsaya ya kalle ta ba har sai da aka gama sallah ya zo ya zauna ya kasance dukkan wani wanda ya zo sallah ko ma ya zo wucewa a daidai lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam zai ebo daga wannan dukiya ya bashi ana cikin haka sai ga baffansa al-Abbas al-Abbas ibn Abdul Muttalib sai ya zo ce ya Rasulullahi a'tini ka bani daga cikin wannan dukiya ni ma domin lokacin da aka yi yakin Badar aka kama ni a matsayin fursuna aka kama dan uwana Aqil a matsayin fursuna ni ne na biya kudin fansarsu domin Annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya karbi shawarar sayyidina Abu Bakar akan cewa dukkan wani wanda aka kama a wannan yakin to a karbi fansa daga wajensa a sake shi to a daidai wannan lokacin shi ma Al-Abbas an kama shi cikin waɗanda aka kama sannan an kama Aqil ibn Abi Talib wanda ɗan uwansa ne Abu Talib sannan kuma an kama الحارث ابن نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب وده شيما دان وان سني سوداك شي العباس شي yake da dukiya shi ya fanshe su kasancewar shi ne mai wadatar da zai iya fansar su to shi ne anan shi al-Abbas yake cewa ya Rasulullah ni ma na kashe kudi na wajen fansar kaina da fansar ƴan uwana a wannan lokaci don haka ni ma a ba daga cikin wannan dukiya don haka Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake shi ma yayi ba yace khudh ebi kai ma daga cikin wannan dukiya saboda haka sai ya bashi dama gashi nan ya iba da kansa, saboda haka ya sa hannu ya kamfata ya zuba ya kamfata ya zuba, shine fa hata fi taubi ya shimfida abin da dinsa mayafinsa ya buda shi ya yi ta iba yana ta zubawa yana ta zubawa, bayan ya gama tara ya yunkura zai dauka falam yastati, amma sai ya kasa. Wannan yana nuna maka irin kudin da suke amfani da shi a wancan lokaci ba irin na yanzu bane, yana da girma kwarai da gaske, saboda haka yana da nauyi. Daga baya ne aka rika buga kudi yadda zai zama mai saukin dauka har ma a sa abin, amma da sai ne a sa a cikin wata algarara a rika dauka fataki, in za su je fatauci sai dai a zuba kudin kamar a cikin buhu ana dauka. To in kaga an fara daukan buhu a kudi a cikin buhu, to mu a yanzu to darajar shi ta lalace. Saboda haka ya zuba ya zuba ya zuba ya zuba ya yunkura zai dauka sai ya kasa, sai ya ce ya Rasulullahi umur ba'dahum, ka umarci wani daga cikin sahabbai wanda suke nan ko masu wucewa, ka umarci wani ka ce ya tallafa min ya dora min. Shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zan yi ba, la ay la amuru ahadan, ba zan umarci wani ba, saboda haka kai ka daga da kanka. Ya ce ya Rasulullahi ba zan iya ba. Sai ce to ya Rasulullahi kai taimaka min ka dora min. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zan yi ba. Malamai suka ce abinda ya sa Annabi sallallahu alaihi wa sallama bai umarci wani ya taya Al-Abbas daukan wannan dukiya ya dora masa a kai ba, domin ya tsawatar da shi kare rika nuna hadama wajen sha'anin dukiya. Wannan hadamar da ya nuna wajen iba da dama a dusar salama ya yi haka don ya tsawatar masa cewa hadama ba ta dace ba, ya dauki duniya gwargwadon bukatarsa, kuma ya dauki abinda zai wadatar da shi ba wai sai ya ibi abinda ya fi karfinsa ba. Saboda haka shi kansa manzo sallallahu alaihi wasallam a lokacin bai taya shi ba, domin yana ga bai kamata ya taya shi akan abinda shi ma bai gamsu da shi ba, haka bai masa magana ba amma ya kyale shi, da ya nemi ya taya shi ba daidai ba ne abinda bai gamsu da shi ba, shi ya taimaka mata a kai. Saboda haka Al-Abbas ya rage har yadda zai iya dauka ya dora akan abin nan kafadarsa. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tabin sa da kallo, Anas ibn Malik yace haka yayi sai har muka daina ganin sa, wato har ya bace mana da gani. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya haka dan ya nuna dan wato ya nuna mamakin sa, yana mamakin yadda hirsin shi Al-Abbas yake wajen san abin nan. Wannan yana gaskata maka fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya rawaito cikin sahih Bukhari da Muslim, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa law kana li ibni adam wadiyan min mal labtaga ilayhi ma salifan, da a ce dan adam za a cika masa rafi ko kwazazzabo ko wasu wani kwari guda biyu na duki da dukiya, a samu wani rafi ko wani kwazazzabo a cika masa shi da dukiya, labta za ilaihi ma salisan, da sai ya nemi na uku. Manzo Allah ya ce wala yabna'u jawfa ibn adam illa turab, babu abinda zai cika cikin dan adam sai kasa, wato babu ranar da dan adam zai ji cewa ya koshi da neman tara dukiya sai ranar da aka binne shi kasa ta cika masa baki. Wannan hadisi Bukhari ya fitar da shi ta hanyar ta hadisin Abdullahi dan Abbas, Muslim kuma ta hadisin Anas ibn Malik, yace fa ma qama rasulullah sallallahu alaihi wasallam min wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai tashi daga inda yake ba, wato min zalikal majlis bai tashi daga wannan gurin ba, wa thamma ay wa hunaka minha ay min ad-dirahim dirham, wato bai bar wannan gurin ba alhalin akwai dirhami a gurin, wato sai da ya ganin cewa duk abin da yake gurin ya kare karaf. Imam al-Bukhari ya kawo wannan hadisi ne kamar da muka ce a karkashin wani babu da ya kulla, shine ta'liq al-qinwi fil masjid, wato babin da yake magana akan arati wani abin nan na dabino wato hantsar dabino a cikin masallaci. A karkashin wannan ya kawo mana wannan hadisin babul qisma wa ta'liqul qinu fil masjid, babin da yake magana akan rabon dukiya a cikin masallaci ko kuma ajiye wani abu na dabino, a rataye wani abu relation dabino wanda dukkan mabukaci in ya shigo yana jin yunwa, ko aka kai azumi misali irin azumin litinin da alhamis, ko azumin alyamul bayd, aka shigo wanda baya da abin da zai bude baki sai ga an rataye abin dabino ya kutsiya ya cira ya ci. To a karkashin wannan babi Imam Bukhari ya kawo shi. To amma kuma a cikin hadisin babu magana rataye wani abu na dabino ba, faɗi an dai magana raba dukiya amma ba ai magana rataye wani abu na dabino ba. To shine wasu malamai suka ce kamar Ibn Battal yake cewa ta yi gafala, yayi babi yana so ya kawo wani hadisi da zai nuna halaccin yin hakan amma sai ya gafala ya sha'afa. Ibn Tini yake cewa ta yi mantawaye. To wannan maganganu nasu ba su gamsar da Al-Hafiz Ibn Hajar ba, yace a abun ba haka bane. Imam Al-Bukhari bai gafala ba, abinda yayi shine ya ciri halaccin ajiye wani abu na abinci kamar dabino a cikin masallaci daga ajiye dukiya a ciki, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam aka kawo dukiya aka ajiye a cikin masallaci, kenan wannan ya nuna dukkan abinda mabukata za su bukata ana iya ajewa a masallaci. Yana ishara zuwa ga abinda al-Imam an-Nasa'i ya ruwaito hadisin Auf ibn Malik al-Ashja'i, yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fito mana yana rike da sanda a hannunsa, wani mutum ya kawo dabino mara kyau ya rataye a cikin masallaci, sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rika sa sandan yana zungurin wannan dabino yana cewa law sha'a rabbu hadhihi sadaqa tasaddaqa bi atyaba min hadha, wallace da mai sanye wannan sadakar ya ga dama da ya bada abin da yafi wannan kyau, da zai kawo dabino mara kyau don ganin cewa sadaka ce zai bayar. Wa ja'aluna lillahi ma yakrahun, baya so to bara ya bada sadaka, kamar dai yadda muke halin mu haka yake galibi abinda ba ma so ne sai mu sai wala tayammul khabitha tunfiquna wa lastum bi akhizi, baka san abu amma shi zaka dauka ka bayar, ce abin nan za ku bar shi lalace, ba za ku ba albadare ba, ba za ku ba wato an san ba a bukatar sa, to ba ce ka bar shi lalace din ba, amma lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu, in kuna san ku samu albir ku ciyar abin da kuke so, wa atal mala ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asir, wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin, ka bada dukiyar da kai kake so ba wacce ka gaji da ita ba kake neman kai da ita. To shine Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace law sha'a rabbu hadha sadaqa sadaqa tasaddaqa bi atyaba min hadha. To Imam al-Bukhari yana ishara zuwa ga wannan hadisin duk da cewa gashi wannan hadisin karara ya nuna an rataye abin da din dabino a cikin ita dabino a cikin masallaci, kuma Annabi sallallahu alaihi wa sallam bai soki ajiye dabinon ba, abin da ya soka shine kawo dabino mara kyau da sunan sadaka. Saboda idan sanda aka ce a kawo taimako, kada mutane su rika ganin cewa tunda taimako ne sadaka ce ba za su kawo abin da ba sa so, wasu ma in sun tashi kawo abin da suka gaji da shi maimakon su gyara shi, idan sutura ce maimakon a wanke ta a goge ta a ninke ta a sa mata turare sai a ɗauko ta da ƙazantarta da dattinta a yi wani ɗauri na bola a zo a yi ta tara a masallaci, wai an ce a kawo taimako wanda ba haka ya dace ba. To Imam al-Bukhari yana ishara zuwa ga wannan ne, shi yasa sai babu ta'liqul qinwi fil masjid, babu al-qismati wa ta'liqul qinwi fil masjid, amma bai ka hadisin Nasa'i hadisin Auf ba, saboda bai cika sharadin sa ba, duk da cewa isnadin sa yana da ƙarfi amma bai cika sharadin sa ba, don haka ba za a ce wai Imam al-Bukhari ya manta ne ko ya gafala ba. Akwai wani hadisi shi ma wanda ثابت يفتد شيء أشكال لتافة سنة دلائل دلفز أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل حائط بقنو يعلق في المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم يا أمرجي قونا بنقو أشكال مسلا تي أسام نبيل وأراتي وتصبوا لبقاتر ماسو بقاتر. أوتر واير يكي تيوا وكان عليها معاذ بن جبل شيكي فلاد والنم wato shine annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nada mai kula da irin waɗannan dabinan da ake kawo a masallaci a rataye saboda mabukata shine mai kula da wannan saboda haka munasabar da take tsakanin wannan dukiya da aka aje da kuma abinda Imam Bukhari ya kulla babin da shi shine kowannan su ajiye wani abu ne da mutane suke bukata ba wai ajiya ta dindindin ba ajiya ta ayi bukata goben kuma ana bukata a kuma kawo ne saboda haka daga cikin fiqhun da za mu samu cikin wannan hadisi akwai halaccin ajiye abinda musulmi suke tarayya yani jawazu wad'u ma yashtariku fihi muslimun min sadaqatin wa nahwiha fil masjid abinda musulmi suke tarayya akan ta halaccin aje shi a masallaci wato duk abinda musulmi za su kowa yana da bukatar sa kuma za a yi tarayya wajen amfanuwa da shi ya halatta aje shi a masallaci malamai suka ce abinda ake nufi shine a ajiye shi inda ba zai hana sallah ba wato kada a ji cewa an halatta ajiye ko mutum ya kawo abinda zai hana masallata kuma yin sallah domin sallah ita ce aka gina masallacin saboda ita don haka bai kamata a kawo abinda zai kuma hana mutane sallah ba a ajiye yadda ajiyar ba za ta takura wa masu sallah ba kamar ajiye dukiyar zakka misali ana da ita a ajiye a masallaci babu komai hakanan kamar ajiye ruwa abinda musulmi suke bukata su sha a ajiye kulan ruwa ko wani abu a cikin masallaci shi yasa wasu malamai sai suka bambance tsakanin ajiyar da za a yi ta dindindin wato kada a maida masallaci stock abinda ake ganin ba a bukata su ko musulmi ba amfani a zo a ce to a kai shi masallaci a ajiye saboda haka a yi ta tara shirgi a cikin masallaci ba wannan ake nufi ba abinda musulmi suke da bukata wanda in masallaci ya shigo in yana da bukata zai amfana da shi kamar yadda muka yi misali da ruwan sha aje abinda yake na ruwan sha ne kamar yadda za ka shiga haramain kaga kuloli na ruwa a aje saboda duk wanda yake so sai ta sai dan da sha al-muhallab a cikin sharhin sahih al-bukhari kamar yadda ibnu al-battal ya kawo yana cewa wannan hadisi yana nuna halaccin abinda yake mutane ajiye abinda mutane suke tarayya a cikinsa na sadaka ko waninta a cikin masallaci yace li anna al-masjid la yuhjabu an ahadin min dhawil hajat min dukhulihi saboda masallaci guri ne da kowa an ba shi dama ya shiga babu wani mabukaci da za a ce ba zai shiga gurin ba to tunda abinda an aje shi saboda mabukata to babu abinda saboda wannan abun an yi shi saboda mabukata to sai a aje shi inda mabukatan za su samu isa zuwa gare shi don haka masallaci shine wanda kowa da kowa yake da haƙƙin ya shiga ya yi sallah wannan su fihi sawa mutane daidai wa daidai suke a ciki don haka yace wa kazalika umuru jama'atul muslimin yajuzu an tu'mala fil masjid haka nan dukkan wani al'abarin da ya shafi musulmi ya halatta a gudanar da shi a cikin masallaci kamar a zauna a yi wani taro ko a yi wani bitin wanda ya shafi al'ummar musulmi ba wai yan kasuwa su zauna su tattauna yadda su gudanar da kasuwancinsu ba ko yadda su buɗe wani kamfani ce mu je masallaci guri kaza ne mu tida wani abin da ya shafi kowa da kowa a yi shafi wani abu ne da ya shafi tarbiyyar unguwa shafi tarbiyyar gari ya shafi gudanar da da'awa ya shafi duk wani abin da za ka iya cewa na musulmi ne collectively to ya kana iya shigowa masallaci ku yi a ciki ba za a ce dan me za ku shigo masallaci ku yi ba Ibn al-Qasim yake cewa an tambayi Imam Malik game da hantsar dabino da ake ratayewa a cikin masallaci da irin wannan abubuwa da za a rika kawowa na bukatar musulmi a jiya masallaci faƙala sai Imam Malik ya ce la ba'sa biha babu laifi a yi hakan hakanan ya ce an tambaye shi game da ruwa wanda ake ajewa don mutane su sha a cikin masallaci a tara an yushraba min kana ganin kowa yana iya sha tunda shi wanda zai aje zai ce da aje saboda bukata ta yi kai daga gidanka ba ka fito kaga maganar bukata ba ta taso ba kai makocin masallaci ne sai ka fito kawai ka zana shigowa masallacin sai ka ga ruwa sai kai sha'awar sha za ka sha ko ku a'a saboda kai ba mabukaci ba ne ba za ka sha ba shi ne aka tambaye Imam Malik wannan ita ce ma'anar tambayar da aka yi wa Malik ba wai yana nufin za a sha ruwan ba ko ba za a sha ba dama ai an aje shi ne don ka sha yana nufin za a sha wato ga wanda ba shi da ba mabukacin ba, kamar matafi kaga mabukaci ne, wanda yake nesa mabukaci ne, amma wanda gidansa yanzu da zai koma ya je sha ruwa ya dawo shi ba ya da wata bukata a cikin wannan ruwan, to zai iya sha? Shine Imam Malik yace na'am zai iya sha, inna ma yuj'alu lil'atsha, ai an aje shi ne dan masu yin kishi, wanda mutum da zai sha ai kishirwa ce zai tsaya sha, ba kawai dan ganin cewa ba ruwa ne a masallaci ba bara yayin tabarruki, a kawai kishi yaje ce wala yurad bihi ahlul maskana. Imam Malik yace ba wai dan talak masu talauci ko masu bukata kawai aka aje shi ba. Fala ara an yutraka shurbuhu, Malik yace ina ganin ba laifi dan wato ba daidai bane a ce ba za a sha ba. Yace walam yazal hadha min amrin nas, yace haka al'adar mutane kuma ta gudana, yanzu da na fito in ga ruwa kuma in sha koda daga gida nake. Yake cewa wa qasqa sa'd ibn ubada fa qila lahu fil masjid qala la walakin fi manzilihi alladhi kana fi, yace ibn ubada shi ba ya aje irin wannan abin shayarwar, aka tambaye shi a gida yace a masallaci, yace a gidansa, to a bakin kofin gidansa ya aje abinda masu shayarwa za su zo su sha. Haka nan a cikin littafin al-bayan wa tahsil na Abu al-Walid ibn Rushd al-Jadd yake cewa an tambaye Malik game da dabino da ake sanyawa a masallatai, akana zalika min al-amr al-qadim, aka tambaye shi cewa an dade ana yin wannan, sai yace eh an dade tun zamanin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ake yin haka. Yace wa inna ma kana li makani man yati ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, yace ana ajewa saboda akwai baki da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi, suna zuwa gurin Annabi sallallahu alaihi wa sallama, kusa Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya da gidan aje baki, saboda haka ko dai kwana a masallaci ko kuma ya hada su da wasu daga cikin sahabbansa su je su ba su gurin kwana, saboda haka in a masallaci za su kwana Annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin sa akan aje irin wannan dabino saboda bakinsa da za su zo su samu abin da za su ci. Shine abinda Imam Malik yake cewa fa kana li mawdi'i ziyafatihim ya'kuluna min, Imam Malik yace saboda ba tariyar bakin sa to haka suna ci daga wannan. Wa arahu hasanan an yu'allaqa fi, yace ina ganin abu mai kyau ne a ajiye. To wannan a zamanin da duk suna wannan, yanzu ka zo ka ajiye kana ajiyawa wanda zai dauke shi sun gube ba wai yace bukatar sa ba, wallahi za su dauke. To mu da ake sace lasifika a kwashi tabarfa, wani zaman zai zo da an aje da ya dauke ba wai ya ci bukatar sai ta ba, to haka rayuwar ta lalace. Haka ka in kana da wannan alkhairi da zaka yi sai dai ko ka samu liman ko ladan ka danka masa, shi ma ya zama na amintacce ne kai da shi, dan shi ma din zai ba ban zai kai gidansa, sai ka ba wanda ka san amintacce ne kace to gashi wannan na kawo saboda na ga masallacin da Allah yawan samu masu azumi, da haka duk sanda aka zo bude baki gashi sai ai bude baki a ciki, amma in ka ajiye ka tafi to zaka zo ka samu wanda ya dauke, wani ka ajiye kuma ba azumin yake ba zai dauke ne gidan. Saboda haka Imam Malik yana fatawa da cewa babu laifi a yi wannan kuma a ci. Aka tambaye shi afatara lau'amila zalika fi masajidil amsar, aka tambaye shi kana ganin a masallatai na cikin birane ba na ƙauyuka ba, na cikin birane ana iya yin haka? Imam Malik ya ce amma kullu baladin fihi tam fala ara bizalika ba'd, ce ai ba kowane gari ne suke da dabinan ba, inda suke da shi ba na ganin akwai laifi a yi haka. Saboda haka Imam Malik yana ganin babu laifi dan an aje dabino rutab a cikin masallaci, wani mai bukata ya shigo ya gani yana so yana iya ci. Sheikh Muhammad Anwar al-Kashmiri wani malami ne daga cikin malaman Ahnaf dan garin Kashmir an san kan iyaka tsakanin Pakistan da India. To yana da wani littafi Faidul Bari sharhin Sahih al-Bukhari ne, to yana ganin cewa wannan hujjar da Imam al-Bukhari ya amfani da ita wajen halarta ajiye wani abun amfani a cikin masallaci yace shi bai gamsu da ita ba. Imam al-Bukhari ya kawo wannan hadisi ne dan ya nuna halaccin ajiye wani abin da musulmi za su yi amfani da shi a cikin masallaci. Ba za a zo a ce wa annal masajid lillahi fala tad'u ma allahi ahada ba, ayi hujja da wannan a hana ajiye wani abu. To shi al-Anwar al-Kashmiri rahimahullahu ta'ala yake cewa waɗannan hadisan da ya kawo dan tabbatar da wasu ayyuka a cikin masallaci ba sallah ba, yace wani abu ne wanda ya faru, wata waqi'a ce wanda ta faru wanda ba yawa, waqi'a da ta faru ba yawa. To wala'alla al-fuqaha aidan la yunkiruna wa inma al-karahatu fi ma idha i'tada biha. Yace abinda Imam al-Bukhari ya kawo na cewa an kawo dukiya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aje a masallaci, ce wata waqi'a ce wanda ba wai tana faruwa akai akai ba. Yace irin wannan fuqaha malamai ba za su yi inkari ba. Amma a maida abin al'ada, inji shi Anwar al-Kashmiri, ce a maida abin al'ada yace wannan ba za a ce ba. Ce amma idza kanat marratan aw marrataini fa hiya ja'izatun indahum aidan. Idan sau ɗaya ne za a yi ko sau biyu babu laifi. Don haka yace idan shi Imam al-Bukhari ya kawo wannan tarjama, wato ya yi wannan babi, ya kawo wannan hadisi don ya nuna halaccin yin haka sau ɗaya ko sau biyu, yace wannan ba matsala, ba za a saba masa ba. Amma in yana nufin ya faɗaɗa abin dangane da hukunce-hukuncen masallaci, ya ce to wannan da'awar tashi ba za ta tabbata ba da waɗannan hadisai. Domin ya ce domin saboda masallatai an shirya su ne domin wani abu da aka shirya a yi a ciki na sallah na ibada, saboda haka abinda ba wannan ba ba za a yi ba. Abinda za a yi ya ce ga shi hatta na fi fi noma an fi so a yi su a masallaci, an fi so a yi su a gida. To dan mene za a zo a yi wani abin da ba sallah ba kuma a cikin masallaci? Saboda haka ya kiyarda da wannan hujjar. Yayi maganganu har sau biyu a cikin littafinsa Faizul Bari. To amma abinda ya kawo na hujja ba zai zama hujja ba alal haqiqa. Saboda hukunci yana iya tabbata koda da yi ne sau daya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya abu sau daya. To ana tabbatar da jawaz da wannan ba sharadi bane ba. In za a tabbatar da halancin abu sai Annabi yayi ta maimaitaci, sannan za a yadda cewa halal ne. Matukar dai yayi sau daya, to wannan yana nuna kofar an bude ta, da ba shi da kyau Annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai ba. Sannan mun kawo hadisai banda wannan da Imam Bukhari ya kawo, ai mun kawo su kuma wani abu ne da ya gudana, kamar yadda maganganun Imam Malik suke nunawa, wani abu ne da ya gudana a cikin aikin sahabbai, suna yi suna ajewa a masallaci. Saboda haka kaga ashe ya kawo wa Bukhari wannan tangarda ba ta mata so ba. Saboda haka abinda Imam al-Bukhari yayi daidai yayi. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala a cikin Majmu'ul Fatawa juz'i na 35 shafi na 100 shafi na 90 shafi na 39 zuwa shafi na 40 yana cewa kanat yana nufin masallatai da guraren zaman malamai da sauransu, majalisai na ilimi. Yace hiyal masajid sune masallatai, guraren zaman shugabanni da gurin haduwa su yi mitin, yace sune masallatai. Yace fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam assasa masjidahu al-mubarak ala taqwa. Ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya assasa masallacinsa mai albarka a kan tsoron Allah. Ya ce a cikinsa ana sallah, ana karatun Al-Qur'ani, ana ambatan Allah, ana koyar da ilimi, ana hudubobi. Ya ce a cikin masallaci ana sha'anin gudanar da mulki, shine sha'anin siyasa, shine na gudanar da mulki. A cikin masallaci ana aqdul alwiya war rayat, ana shirya fita yaki, a naɗa komandoji da shugabannin yakin da za a fita, kowa a bashi tutarsa da babban komanda da karamin komanda. A cikin masallaci Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan shugabantar da shugabanni, a ce kai tafi ka guri kaza ka rike a matsayin shugaba, kai ka tafi guri kaza. A ciki ana fitar da kamar ka ce masu unguwanni ko daga tai na kowace kabila, duk a masallaci Annabi yana yin wannan naɗa-naɗan wannan irin wannan mukamman. Kuma musulmi suna haɗuwa a cikin masallacin su tattauna abinda duk yake da muhimmanci a gunsu na sha'anin addininsu ko na sha'anin rayuwarsu. Ya ce hakanan wato shugabannin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake naɗawa na garuruwa su ma haka suke yi a Makka da Ta'if da ƙasashen Yaman da sauran garuruwa, biranensu da ƙauyuka. Ya ce duk haka suke yi. yace haka nan waɗanda yake nadawa a kauyuka su ma haka suke yi fa inna lahum majma'an yusallu fiha yusallu suna da gurin matattara inda suke sallah wa fiha yusasun a ciki suke gudanar da sha'anin mulki kamar yanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yace inna bani isra'ila kanat tasusuhum al-anbiya kullama dhahaba nabiyyun khalafahu nabiyyun wa innahu la nabiyya ba'd ce ko abinan bano isra'ila sun kasance annabawa ne ke shugabantar su ke tafiyar da al'amuran su tasusuhum shi yasa ya kawo kalmar tasusu domin ya fitar da maganar siyasa kace ana siyasa a masallaci mun halatta a hado a masallaci da woman leader da waye da waye a tattauna ba irin wannan siyasa ba siyasa woman leader ba siyasa ta musulunci ka ga wani yana jin kalmar siyasa sai tsika jikinsa ta tashi a ce za a hada a masallaci ayi siyasa yace subhanallah ki kaji mutanen nan kuma inda suke so su kullo yanzu masallatai suke so a koma ana siyasa siyasa aka ce kalmar siyasa ta larabci ce abinda take nufi tafiyar da sha'anin al'umma gudanar da sha'anin al'umma shi ne ma'anar siyasa sasa ya susu siyasa ta fi wadda shi ne da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kanat al-anbiya kan inda bani isra'ila kana tasusuhum al-anbiya kana tasusu daga kalmar siyasa ta tasusuhum al-anbiya saboda ka annabawa dukan su yan siyasa ne amma ba wannan irin siyasa ta yi siyasa ta shari'a ta musulunci siyasa shar'iyya to yake cewa annabi yake cewa kowanne annabi idan ya tafi waɗanda suke mai wanda yake mai gurbin sai ci gaba da jagorancin al'umma za ka ga annabi ne a cikin bani isra'ila amma ni babu wani annabi a bayana sai wasu ta kunu khulafa ta'rifuna wa tunkiru za a samu wasu shugabanni wani lokaci ku ga alherin su wani lokaci kuma ku ga rashin kirkin su sahabbai suka ce ba ta amurna mai kake umartar mu idan muka ga irin wannan qala awfu bai'atal awwal fal awwal shi duk wanda yazo kuka yadda a matsayin shugabance ku to ku yi masa da'a ku cika masa wannan mubaya'a da kuka yi masa was'alullaha lakum in sun cuce ku ku daga hannun ku roki Allah ya kwato muku haƙƙin ku fa inna allaha sa'iluhum amma sar'ahum domin sai Allah ya tambaye su wannan kiwo da ya ba su to shine malam Ibn Taymiyyah yake cewa kana al-khulafa wal umara yaskununa fi buyutihim kama yaskunu sa'ilu al-muslimina fi buyutihim da shugabanni da khulafa da sarakuna dukkaninsu kowa yana da gidansa da yake zauna a cikinsa shi da iyalansa kamar yadda sauran musulmi suke da gidajensu suna zama a can lakin majlisul imam al-jami'u huwa al-masjidul jami' sai dai inda shugaba in yana son tattaunawa da al'umma ko ya isar da wani sako inda yake tattara jama'a ya isar da wannan sakon shi ne masallaci haka masallaci yake a cikin wancan lokaci saboda haka a takaice za mu fahimci daga cikin wannan hadisi za mu fahimci halaccin raba kudin fai'i ne na ganima ne ko kuma kudi ne na daula karkasawa da raba shi a masallaci da ajiye shi a cikin masallaci wanda shi ne makasudin Ibn Hajar kawo wannan tarjama a wannan babi a cikin wannan kitabul masajid shi ne makasudinsa kuma a cikin wannan hadisi za mu ga akwai dalili wanda yake nuna cewa malul fai alfai shine dukiyar da aka samu ba ta hanyar yaki ba ita ke cewa alfai dukiyar da ta zo wa daula ba ta hanyar yaki ba ganima ba to wannan hadisi yana nuna idan dukiya ta fai ce to ana iya bawa kowa da kowa da tawa mai wadata ko wanda yake talaka domin al-Abbas wanda aka bashi kana min aghna quraish wa aktharihim malan ya kasance mafi wadatar quraishawa kuma mafi yawan dukiya a cikin su ولكنه ادعى المغرب وقد عرف عرف سببه سي دي ا cikin wannan kissa ya nuna cewa akwai nauyin da kudin da ya kashi kamar akwai wani bashi da yake kansa kuma an san dalili shine yadda ya fanshi kansa ya fanshi dan uwansa akai dan baffansa kuma wannan ya nuna cewa dukiyar fai ba'a takhmisinta dukiyar fai ba'a takhmisinta kamar ake takhmisin ake kasa ganima gida biyar ganima haka ita ana kasa ta gida biyar wa a'lamu anna ma ghanimtum min shay'in fa ana lillahi qubusuhu wa lir rasuli wa lil qurba wa lil yatama wa lil masakin wa ibn as-sabil haka ake kasa dukiyar fai gida hudu sai a dauka kashi guda din nan shine lillahi wa lir rasuli a ciki za a za a dauka a ce yadda ulul qurba wato waɗanda suke dangin Annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki za a ciyar da mabukata miskinai marayu matafiya da guzuri ya yanke musu duk a cikin wannan khumusi saboda haka yana gurin shugaba a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana gurin sa sauran kashi hudu kuma sai a rabawa waɗanda suka fita yaki wanda yake a ƙasa yayi yaki sai a bashi kashi daya wanda yake akan abin da dabbata akan dabbata yayi yaki sai a bashi kaso biyu wanda zai ce to ai ya fi samun sauki na ƙasa ya faɗi an bashi kaso biyu ne saboda kaso ɗaya nashi ɗaya na dabbata domin dabbar ai ba haka take ba ita ma tana buƙatar ci da sha to wannan hadisin zamu ga cewa dukiyar da aka kawo kawai Annabi baje ta kowa ya zo ya kamfata ya bashi ba tare da an kasa ta gida biyar ba kamar yadda Allah ya ce ayi ta gani ba wanda ya nuna dukiyar fai'i ita ba a ce ayi mata wannan ba kuma wanda ya nuna dukiyar fai'i shugaba yana raba ta ba wai lalle sai ya kasa kai da kai ba sai an kasa daidai wa daidai ba kaga kawai duk wanda yazo Annabi sallallahu alaihi wasallam sai kwasa ya bashi Abbas da yazo kawai cewa yi ba yayi ta kamfata yayi ta kamfata da ya iya daukan wanda ya kamfata a karan farko a Annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai ce aje ba Abbas ya kasance mutum ne mai girman jiki yana da karfi kwarai da gaske saboda haka mutumin da yake da girma da karfi ya kasa daga wannan dukiyar ya nuna cewa ba kaɗan ba ce ya nuna ba kaɗan ba ce ya girma Annabi sallallahu alaihi wasallam shekara uku ne kawai an haife shi kafin shekarar giwa da shekara uku saboda haka wannan ya nuna dukiyar fai'i ana shugaba na ya raba ta koda bai daidaita ba abinda zai ba kowa kuma wannan ya nuna cewa duk abinda tafaddul ne abinda kawai wani wata alfarma ce za a yi maka ba wani haƙƙi ne naka ba ya nuna kenan kawai ana iya kamfata ba tare da an auna ba kaga anan Annabi sallallahu alaihi wa sallam bai rika awo ba yana ba wa mutane daidai da awo kowa kawai iya abinda ya kwamfi ya zo iya abinda yake rabansa Annabi sallallahu alaihi wa sallam zai ɗauka ya bashi kasancewar ambatan al-Abbas ya biyo a cikin wani hadisi yana da kyau mai tarjamar al-Abbas ko da kuwa abu mutane wane ne al-Abbas ibn Abdul Muttalib baffan Annabi sallallahu alaihi wa sallam da wasu malamai suka ce ya musulunta gabanin hijira ya ɓoye musuluncinsa saboda haka ya fita tare da mutanensa zuwa Badar aka kama shi a ranar yakin Badar ya nuna shi musulmi ne saboda haka laysa huwa fi idadi tulaka baya daga cikin at-tulaka ya wasu haka suka ce kuma lokacin da aka kama shi ya nuna cewa shi musulmi ne saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ba dai shi dai bai sani ba amma dai shi ma ya fanshi kansa da dukiyarsa baya daga cikin at-tulaka wato waɗanda suka musulunta yawmu fathi makka baya daga cikin su domin ya zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallama gabanin fathu makka saboda haka ya zo ya miƙa kansa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama yana mai musulunta tun gabanin aje fathu makka shi yasa lokacin da aka je fathu makka shine ya bawa Abu Sufyan kariya da Abu Sufyan yana daga cikin abokansa tun a jahiliya Abu Sufyan yana cikin abokan Al-Abbas ibn Abdul Muttalib saka da aka je fathu makka yace zo ka shiga cikin jiwari na ya je Sham tare da Umar ibn al-Khattab kamar yadda Aslam Maula Umar yake cewa yayin da Umar ya matso Sham tanaha wa ma'ahu gulamuhu fa'amada ila markabi gulamihi farakibahu ya koma gefe yana tare da yaron sa shi sayyidina Umar sai ya karbi abin hawan da yake hannun yaron ya hau wa alaihi farwatun maqlufarun maqbul wa hawwala gulamahu ala rahli nafsihi ya karbi abin hawan yaron sa shi kuma yace wa yaron sa ya hauna shi a lokacin al-Abbas yana gaban sayyidina Umar lokacin al-Abbas yana cikin tawagar sayyidina Umar yana gaban sa akan wani ingarman doki kuma al-Abbas mutum ne wanda yake mai kyakkyawar halitta gashi da cika da kamala don haka lokacin da al-Batarika wato fada-fada na kiristoci suka ga al-Abbas gashi da girman jiki gashi akan wani ingarman doki ga kyan halitta sai suka yi ta gaishe shi suna da cewa shi ne Umar ɗin shi kuma yana nuna Umar cewa ba ni ba ne gashi can ana gaishe shi yana nuna abin shi yasa zahabi yake cewa kana min aqwalir rijali wa ahsanihim sura yana daga cikin mazaje masu tsawo, ga kuma kyan sura, ga kuma kwarjini, ga kuma miriya wacce take wato babban miriya tare da juriya da hakuri ga alamar shugabanci tare da shi. Zubair ibn Bakkar yana cewa Al-Abbas yana da tufafin da ya aje, idan wani ya zo ba shi da abinda zai sa sai ya dauka a ciki ya bashi. Yana da kabaki da yake aje abinci, wanda ya zo yana jin yunwa sai ya ce a zuba mata a ciki. Sannan wanda yake ya bashi yana abinda yakan daga masa kafa, duk da yana cikin waɗanda suke ba da bashi da ruwa. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake shi ita ce ribar farko da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rushe ta bayan yayi maganar haramcin riba. Ce farkon ribar da zan sa kan kafata in take ita ce babban fada a Abbas. Don haka duk wanda Abbas ya bashi a jahiliya, riba ta hau kawai ya zo ya biya uwar kudin, ya rushe wannan abin nan. Yana daga cikin waɗanda suke ba wa maƙotansu kariya, yana ba da dukiyarsa, yana taimakawa lokacin da wato ake buƙatar taimako. Kuma kamar yadda muka faɗa, Abu Sufyan ibn Harb shi da abokin fitarsa shaƙatawa da yawansa a lokacin jahiliya. A lokacin yaƙin Badar, Abbas ya fito amma mukra, ba tare da yana son ya fito ya yaƙin ba. Saboda haka amma manya-manyan Qurayshawa a lokacin sun tilasta shi, saboda kowane babba a lokacin an ce ya fito. Saboda haka sun tilasta masa fitowa. Ya fito, akwai wani da ake kira Abul Yasar As-Sulami, sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, shi ne ya kama shi. Yake cewa ina jujjuba mutane a yakin Badar, wato kafiran da muke fafatawa da su a yakin Badar, kawai sai na hango Al-Abbas tsaye kamar wani gunki, idanun suna zubar da hawaye. Sai na je na ce da shi, jazakallahu min dhi rahimin sharra, ci kai dan uwa ne amma ba wanda yake kula da yan uwantaka ba, Allah ya taka maka da sharri. Wato yana gaya wa Al-Abbas cewa dan babba wannan kai babban ka ne, wannan da yake abunka, wato Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma da kai za a fito ya karsa. Ce a tuqatilu ibna akhika ma'a aduwihi, yanzu dan uwanka zaka yaƙa tare da ka hada kai da makiyansa, ka zo ka yaƙe shi. Sai ya ce ma fa'ala, sai yake tambayar me Annabi yake ciki, a kutida an kashe ma'aiki ne sallallahu alaihi wa sallama. Sai shi Abu Yasir ya ce Allahu a'azzu lahu wa ansaru min zalika, ay Allah ta'ala yana ji da shi kuma mai taimakonsa ne, ba zai bari a yi masa haka. Sai ya ce da shi ma turidu ilayya, yanzu me kake so kai min, wanda duk suna tattaunawa tsakanin shi da Abu Yasir, menene yanzu kake bukata kai min, kisa ko kamu? Sai Abu Yasir ya ce al-asr, zan kama ka domin Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce in mun ganka kanmu kashe ka. Saboda haka kama ka, ya ce ayi. Sai ya ce laysat bi awwal silati, ba wannan ne farkon wato zumuncin Annabi ba sallallahu alaihi wasallam, ba wannan ne na farko ba. Da haka Abu Yasir ya kama shi ya daure shi ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan kissa tana cikin At-Tabaqat al-Kubra na Ibn Sa'd. Abu Ishaq ya rawaito daga Al-Bara, uwanansa yana cewa wani mutum daga cikin Al-Ansar shi ne Abu Yasir As-Sulami, ya zo da Al-Abbas yana daure da shi. Sai Abbas ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama laysa hadha asarin, ba wannan da ya daure ni ba. Sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce laqad azaraka Allahu bi malakin karim, Allah ya taimaka maka ne da wani mala'ika wanda yake mai karamci. Kun san a yakin Badar an saukar da mala'iku sun taimaka musulmi yaki. Saboda haka in kai ne yadda wannan mutum yake da jiki haka, ina za ka iya da shi? Saboda haka wani mala'ika ne ya kama shi. Ibnu Abbas yana cewa Abu Yasir ya kama Abbas a yakin Badar. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaifa atartahu, ya akai ka iya kama shi? Sai ya ce laqad a'anani alaihi rajulun ma ra'aytuhu qabl wa la ba'd ayatuhu kaza wa kaza, ce wani mutum ne ya taimaka mun, muka yi atari muka kama shi, amma mutumin nan ni tunda nake ban taba ganin shi ba. ga kuma yadda kamanninsa suke. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace laqad a'anaka alaihi malakun karim, wani mala'ika ne ya taya ka kuma kama shi. Abdullahi dan Abbas yana cewa Qurayshawa sun aika wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rifida asrahum, wajen wato fansar waɗanda aka kama musu a wajen yaki. Don haka kowa ya je ya fanci ɗan uwansa da abin da aka yarda cewa ya bayar. Al-Abbas ya ce, ya Rasulullahi inni kuntu musliman, ce ya Rasulullahi ni fa musulmi ne, illa iyaka ne na ɓoye musulunci na ba su sani ba na biyo su. Yake cewa aka saukar da wannan ayar da take cewa ya ayyuhan nabiyyu qul liman fi aydikum min al-asra in ya'lamillahu fi qulubikum khayran yu'tikum khayran mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum. Ce ya ku wanda ya kai wannan annabi ka gaya wa man fi aydikum min al-asra, wadanda kuka kama cikin ribatattun yakin ku, in ya'lamillahu fi qulubikum khayran, in har Allah ya san akwai alkhairi a cikin zuciyarku, ku wadannan ribatattun yakin, yu'tikum khayran mimma ukhidha minkum, zai ba ku mafi alkhairin abinda aka karba daga wajen ku domin fansa, wa yaghfir lakum kuma zai gafarta muku. Al-Abbas yake cewa Allah ta'ala sai ya musanya mun ƙuƙiya 20 da na bayar don in fanshi kaina, bayan na musulunta sai Allah ya musanya mun su da bayi 20, kowane bawa kuma da dukiya a hannunsa yana fatauci yana kasuwanci. Ya ce ma'ama arju min maghfiratillahi, tare da abinda nake fata in samu na gafarar Allah ta'ala, wato Allah ta'ala ya cika mun alkawarin da ya yi, ya bani ninkin ba ninkin abinda na rasa, sannan kuma ya gafarta mun. A yakin Hunain ya tabbata cewa Abbas ibn Abdul Muttalib bai gudu ba, shike rike da linzamin wato al'abinan alfadarar Annabi sallallahu alaihi wa sallama, ya tsaya tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallama har Allah ya ba su nasara, kamar yadda yake cikin Sahih Muslim. Kisar Abbas tana da tsawo, wanda malamai sun yi rubuce-rubuce a kan falalar Abbas, kasancewarsa uba yake ga sarakunan Banul Abbas. Saboda haka kowane sarki ya zo sai ce a rubuta falalar kakansa, saboda haka aka samu aka ta rubuta falalar Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, wanda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa dangane da shi cewa amma sha'arta anna amman rajul sun wa abi, baka san cewa babban mutum daidai yake da babansa ba, wannan lokacin da wata rikici ya hada tsakanin wani da Al-Abbas, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga masa cewa wannan babban sani saka matsayin babansa yake, kuma yana daga cikin wanda Sayyidina Umar ya rika yin tawassuli da addu'a su idan an yi fari. Yake cewa Allahumma inna kunna idza qahatna ala ahdi qawm wa hitna ala ahdi nabiyyika tawassalna bihi wa inna nastaqi ilayka bi ammika al-Abbas bi ammi nabiyyika al-Abbas faskina. Ya Allah, mun kasance idan an yi mana fari a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai mu je mu nemi addu'ar sa, mu yi tawassuli da addu'ar sa. So yanzu baya tare da mu, don haka ba za mu je mu nemi addu'ar sa ba bayan ya koma ga Allah, amma ga babbansa muna neman tawassuli da shi. Wannan tawassuli ne da addu'a, ba tawassuli da zati ba, inda tawassuli da zati ne zai yi ko da bayan wafatin Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Aisha take cewa ban ga wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake girmamawa ba kamar yadda yake girmama Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Yana da ƴaƴa da yawa, daga cikin ƴaƴansa akwai Abdullah da shi ne Al-Habr shakundun a ilimin, ƴaƴansa da dama sun yi sarauta a cikin abin da daular Banul Abbas har lokacin zuwa zamanin Zahabi karni 8, na ce ayyansa wajen 39 jikoki kenan sun yi shugabanci, kuma ya rasu yana da shekara 80. Cikin ayyansa da jikokinsa inda Zahabi ba a samu wanda ya yi wannan shekarun ba, yana da shekara 80. ƴaƴansa da jikokinsa da zuriyarsa ba a samu wanda ya wannan tsawon ran ba. Wanda a takaice shi ne Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, shi ne kuma wanda a cikin wannan hadisi muka ga yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa mu'amala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada na kuskure ba Allah ya bada wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.